gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31.41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu channel gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Awo Sharif
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 21 ga watan Satumba na shekara ta 2023 za mu yi magana ne akan mahimmancin kula da kai. Cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa za ta zanta da masu ruwa da tsaki akan wannan batun.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu tsunduma cikin shirin inda wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta tattauna da baƙi a zauren namu inda suka tattauna akan mahimmancin kula da lafiyar kai.
Isa barkanmu da sake sada da ku a cikin ajinmu na yau da gobe. A yau muna tare da baƙi wanda zamu tattauna da su akan so irin na kai, wato mutum ya san so kuma ya so kansa. Muna tare da injiniya Amina Umar Muhammad, injiniya Amina Bashir Yaka Sai da kuma Khadija Sa'ad Muhammad, sai Ismail Zakari. Barkanku da zuwa.
Barka da dai.
Zamu tattauna ne akan so, wanda Bahaushe yake cewa wai so so da so ne, amma son kai yafi. To sai dai wannan ba so ne irin wanda baka son wani ba, sai kai kanka. A'a, ka so kanka, ka san darajar kanka, ka fahimci wane ne kai, sannan kuma ka yi abu don kai, don jin dadin ka da kuma neman natsuwar ka. Irin abubuwan da muke so mu tattauna kenan. Shin haka ce muke son kai? Mutum ya so kanshi a matsayin sa na dan adam. Injiniya me ake nufi da haka? Na fahimta.
Assalamu alaikum, ina wurin ku masu sauraro. A fahimta na ana maganan son kanka farko shine mutum ya yadda da yanda Allah ya yi shi, ya yadda da farko ma yanda yaya maybe kallon jikin shi yake, yanda Allah ya halicce shi, sannan kuma ya amince da inda yake, da inda ya fi karfi, Turai ke cewa strength, da kuma weakness din shi, wato inda yake da gazawa, inda yake bukatan ya kara, kai ya gashi a matsayin wai abu ne da shi kadai ke da shi. A'a, dukkan mu dama haka Allah ya yi mu, kowa yana da inda ya karfi da inda bai karfi ba. So sai yayi kokari ya gyara, sannan kuma mu yi kokari mu duba, especially wannan zamanin da muke da wayoyi haka, da kallace-kallace, kan mu riga ganin abin da muke gani a waya ko a fina-finai kamar su ne zahirin abin da ya kamata. A wannan duk an yi editing din su, so halin da muka samu kanmu a ciki da yanda muke musulmi a sabtin wannan, mu yadda cewa hakan da nake da yanda Allah yi ni, hakan daidai ne. So a wurina shi ne farkon matashin ma ka amince da kanka, sannan ma ka so kanka. Duk wannan soyayyar da muke wasu jaruman nan su a Alinuhu ne, a Sharu Kai ne, a Emily Clark ce ko ma waye ne, irin wannan soyayyar ya kamata mu ma mu ruga nuna maka.
Wato ba kanmu wani muhimmanci.
Muhimmancin da muke ba wasu, mu ma mu ba kanmu. Mu riga gaya wa kanmu kalamai masu daɗi. Mu daga duba in ma mun yi wani abu da bai tace bane a baya, kan mu zo kullum mu ta jin haushi kan mu kashi, da ma ban yi kaza ba kila da rayuwa na kaza ne. A'a, ya kamata mu daga yafewa kanmu abubuwan da muka yi a baya, sannan mu ga ta yaya za mu samu rayuwa mai kyau nan gaba. Haka
to da yake mun hada takwarori ne, wato injiniya Amina da wata injiniya Amina kuma. To za mu koma ta wurin injiniya Amina Muhammad. A cikin tattaunawar da ita injiniya Amina ya kasa, ita ta bayyana cewa shi mutum ma ya yadda da irin halittar da Allah ya mishi. Za ki ga a yanzu ana samun wata kila tana da kiba ne, kiba ce kuma kila duk da likitoci suna cewa akwai kibar da ba na halitta bace wake da saboda yawancin abinci amma tun jiki ya riga ya bude karka yadda mutane su ringa tsangwama kana cewa dan me kuma sai kuma ka dauki wannan tsangwama ka kama kanka ka shiga cikin damuwa ko kuma Allah yayi ka sihiri ka ringa neman shaka fashe wai kai dole sai ka burge wani ba ta da shi jikin naka yana bukatar dole sai yayi kifin ba ina da ganin nan daga cikin abubuwan da ta faɗa kenan ki mana karin bayani
san kai shine mutum ya so kanshi yanda aka faɗa a baya kuma mutum ya san darajar kanshi ka san kai menene ga inda kake da ƙarfi da kuma inda kake da gazawa kaga kanka cewa kai ba daidai bane da wani ba sai ka haɗa kanka bane da wani killa ko Allah ya ce ka kai baki ne kaga a wani fari ne a ka dinga duba cewa wata ya kamata ka zama fari ne Allah ya halicci kowa da yanayin shi da yanda yake kai a yanda ma Allah ya halicce mu sai ka ga wani ne a fahimta na fa sai ka ga abun da wani yake so sai Allah cikin ikon shi kaga shine wani bai so abinda kuma wani yake sha'awa sai kaga kwata-kwata a rayuwar wani shi bai so ya gani so idan Allah ya halicce ka kace baka zaka so kanka ba to sai kaga ba zai dade ba sai kaga ka saka kanka cikin wani irin hali wanda zai yi wuyan in ba Allah din ba wanda zai maganta maka wannan halin da zaka iya shiga saboda kowa da yanda Allah ya yi shi kowa da bai wanda Allah ya yi shi kowa da abin yanda Allah ya tsara rayuwar shi zai tafi
to ko wannan ku yayi ya kokarin sauraron bayanan menene shi su musamman son kai to kuma akwai abubuwan da ake duba a matsayin matsalolin da idan mutum ya shiga ko kuma idan ya kai shi za a alakanta shi da cewa tabbas bai san kansa ko bai san kanshi ba kuma bai damu da kansa din ba kuma wani irin alamomi ne Khadija Isma'il kai ma zaka ba mu gudunmawar ka ta wannan bangaren
to mai sauraro barkanmu da warhaka kaman in aka yi magana mutum ya so kanshi shine ka rinka jin kai ma wani abu ne a karan kanka ka rinka jin kai ma ka kai wani mataki kaman misali mace in mace ce kawai tantan ki rika kallon kanki ga cewa kai ma fakin haɗu kai ma ki kyawa ce ba wani makusa a jikinki ba wai zaki jira sai wani ya ce miki ai ke kyawa bace saboda idan wani ya ce miki ke mummuna ne sai ki ji haushi to amma ke ki je ki nemo beauty da kanki ki tsaya gaban madubi ki kalla a gaskiya Allah ya mun ido mai kyau Allah ya mun kaza mai kyau so ke ma ki amfani da wannan ki rika kuma san cikin abubuwan da Allah ya miki saboda ba za ki iya canzawa ba kuma zai taimake ki wurin cire damuwoyi so da dama idan ana zaune a cikin mutane akwai wanda kawai ana cewa inferiority complex da turanci ba ma wanda ya ce maka komai sai ka rinka jin kawai kai wai an fika ciwo ne yana daya daga cikin rashin san kai din da muke magana saboda baka san kanka shi yasa kake shiga wannan halin bai kamata ba daga sanda mutum ya fara ji ya tambaye kanshi to sauran da yake gani sun fishi wai da me suka fishi idan kuma sun fishi ta can to shi ma ya dubo akwai wani wuri da shi ma ya fisu ta nan gurin so haka Allah yake raba abubuwan shi kada mutum ya yi tunanin cewa kawai shi bai da wani amfani ko bai da muhimmanci wannan ma yana sa wasu mata ki ga mace ba ta kwalliya ba ta ado saboda tana gani ita mummuna ce zai yi mana wani misali kama a kasashen waje akwai wata mawakiya da ake ce ma Brandy duk wanda ya san Brandy ya sani in dai kyau aka ce ba ta da kyau amma fu ya shafa ita a gurin ta ita ne kyau ce saboda yangan da take har zuwa ake a koya kuma har tana fada tayi kuma yanzu a karfi da yaji da dage wanda tayi da fada take har man yadda ita ma din kyakkyawan ce
kuma maka gara ta tana da muhimmanci
yauwa cikin muhimmancin ta yana daga ilimin da Allah ya bata tana iya hada kalamai da za ta yi magana mai ma'ana ya shiga kwalwanka tana da murya mai dadi da zaka so ganin fuskan wanda yake murya ko kaga fuskan in ka ji murya zaka ga ba laifi da san muryar ya sa fuskan ma yayi kyau to irin wannan ya kamata mutum ya rika makan shi saboda da ta so kanta ne muka so ta da ta ki kanta irin yanda muke bamu damu da kanmu ba ko kuke gani wani ya fika to ita ma ina tabbatar muku da yanzu ita ma ana nan ana sa ta a sahun munana to amma da ta dajajarce to ita ma yanzu ta fito to saboda haka yana da kyau mutum ya zama ya so kanshi sannan kuma ya ba hanyoyi wanda zai rika ƙara ma kanshi daraja abinda Bature ke cewa value ba wai dole sai kyau ba ko kuɗi ko ilimi akwai abubuwa abubuwa kala-kala a ɗabi'a ma akwai wanda zaka ga cewa wallahi naka ya foni. Misali hakuri, wani baya iya rike bacin rai. Yanzu nan in kana so ka yi fistin ɗin shi, yanzu nan zaka dan cinno mai dan wani abu sai kawai kaga mutum ya haukace yana ta bala'i, sai kaga ina ma kyan, sai kaga babu muryan kake bi mai dadi, sai ka ji babban murya saboda rai ya baci ana fada. To amma akwai wanda shi kuma ya iya controlling, ba zai taba yadda ka gane bai ran shi bace ba ko bai cikin farin ciki. Shi ma wannan beauty ne, kuma yana daga cikin ne ake cewa ado wanda zaka iya yanga da shi. In aka je wani zai iya canza kanshi duk inda ya ga dama, wani zai iya murya kala biyar a take. Shi ma wani abu ne wanda wasu za su so ka dan shi, to kai ka fara san kanka da kai Allah ya ma wannan halitta.
Ismail, a cikin wa'ansu daga cikin matsalolin da ake ganin cewa wannan yana nuna cewa mutum bai san kansa shine shiga da biyuyin na shaye-shaye ko ya shiga daba da sauransu, wanda an fi alakanta hakan da maza. Me ana kama hangan kana ganin rashin san kan ne gaba daya ko kuwa akwai wata wani matsala?
Assalamu alaikum. Na cikin ce an fi alakanta hakan da maza a da.
Wato har yanzu matan ma
sun rashin wato san kai, san kanka shine ka amfanar da ka. Matukar ba za ka iya amfanar da kanka ba baka so kanka ba. Dan tashi na farko da za ka yi shine ka duba wani hikima Allah ya maka, wani basira Allah ya maka, kuma menene damuwanka ko menene maganin damuwanka. Idan baka fahimci wa'innan abubuwan ba, ba za ka san ma meye damuwarka ba. Ballantana ka nemi maganin damuwanka. A kin yi magana kin ce ana halakanta hakan da maza, ana yi. Amma abinda yake nunawa yanzu, binciken da ake nunawa yanzu, mata da maza suna kankan wurin daba ko kuma shaye-shaye. Saboda ina ganin report ɗin da aka fitar na NDLEA preliminary yana nuna cewa wato farko kafin su gudanar da bincike mai zurfi, yana nuna cewa mata yanzu su ma suna safarin kwayoyi, suna shan kwayoyi, kuma ma sun fi ma maza shan kwayoyi. Dan an riga an fahimci cewa abinda mace za ta dauka na kwaya ko na shaye-shaye, namiji ba zai iya dauka ba. Kwallon shi ba zai dauka ba, saboda halitta da Allah ya mata na daban, wato sukan yi shaye-shaye mai karfi kuma su zauna lafiya ko kuma su dauki wani lokaci su dawo haihuwa.
To a ganin ka shi ma alama ce ta rashin san kai?
Of course, shi ma alama ce na rashin san kai, because kin san abin da yake faruwa shine mata sun fi daukan damuwa ya shiga cikin ransu. Maza suna da damuwa, amma namiji na iya fitowa ka gan shi ma kamar bai da damuwa. Amma in mace tana da damuwa dani ma sai kaga cewa da kun yi magana daya biyu zaka gane cewa wannan tana da damuwa. Amma namiji in ba wai abu yayi abu ba zaka gane ba. So saboda wato su guje ma wannan damuwa, sai yasa su ma sun zo kankankan da maza wurin shaye-shaye. Dama shi shaye-shaye ne kan dauki hankalinka ne da tunaninka da damuwanka na dan wani lokaci. To duk mun kai wannan shaye-shayen sai kaga cewa shikenan ka manta da komai. Kuma za ka yi rashin kunya, iya rashin kunya, za ka yi fitsara, iya fitsara. To sai wani ya ɗan wuce sai ka gane cewa fa wani ila ba an ka tuna ke na ka ce fitsara ne ko kuma rashin kunya ne ko kuma wani abu makamancin haka. So ina ganin shi ma yana daga cikin rashin san kai da muke nuna wa kawunan.
Zuri ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma domin jin ci gaban tattaunawar.
A cikin addinai ma da muka yarda da su, sukan yi magana akan cewa ya so dan makocinka wannan yana zaka so kanka ko ka so ma kanka abu da ka so wa dan uwanka, wanda duk yana nufin dai a matsayin yanda kake so a maka kai ma ka yi ma wani. To kuma hakan muke ganin yana faruwa, shin muna ma son kanmu duk na kafin mu aikata shi wannan soyayya wani? Akwai alamun muna san mu kanmu ko kuma dai saboda ba ma san kanmu ne yasa makotan ba su maudamu da halin da suke ciki ba duk abin da ya faru zai faru saboda mu kanmu din ba ma san kanmu
ai a gani na ba wai ba mu san kanmu bane muna mantawa ma da kanmu
to
cikin lissafin maybe lissafin a ce typical mace maybe da tana da iyali da aiki da sauransu kafin ta yi tunanin kanta sai ta fara tunanin yara mai gida-gida aiki business da sauransu so ita ba ta ma cikin lissafi
ita kankin kanta
ta manta da kanta so in ba ta tuna kanta sai shiga an zo lokacin da mace za ta zo ta kai kaman breaking point a tun ta kai ga lokacin da za ta karaya ba ta iya daukar stress din ba because tana kula da hidiman iyali da karatu da neman sisi da kwabo na yau da gobe amma ba ta duba kuma ita maybe lafiyanta da kuma abubuwan da ya kamata a ce suna taimaka mata tana nuna wa kanta kauna da sauransu zan tuna akwai wani lokaci da na je asibiti ban jin daɗi ni da sai likita ke ce min to ke me yasa tuntuni baki zo ba sai na ce mai saboda aiki sai ce min to ki hajiya aiki ko lafiya wani ya gaba da wani ce mai to ai ban so ni mai son aiki ne sai ce min to ai rashin lafiyar ki shi yazo yake zuwa gaba da duk wani abu to sai da ya faɗa haka na zo naga kuma fa haka ne yau in aiki ne dan na faɗi na mutu kafin ma a kai ni kabari na ma za a yi replacing za a yi replacing dina a wurin aiki in mai gida ne tun yaushe ya samu wata in yara ne kafin ka ce mai sun manta ni sun fara kiran wata mama
ya zama aboki ma wata za ta yi text
sosai kuwa so me ya sa zan kashe kaina
so wannan kuma wannan abin shine kuwa san kai din ka so kanka ka kaunaci kanka wato ka ringa lura da cewa fa ko da kai ko babu in baka kula da kanka ba kana faduwa duniya ta ci gaba da aikin ta
kuma in baka so kanka ba za ka iya kula da su wa'en makusantanka ba a iyalinka ne a iyayenka ne a abokananka
unfortunately yanzu duniyan ta juya rayuwar ta juya abin din prejo ya za a ce prejo a hausance ya dawo kan mata laurin ya dawo kan mata prejo ya dawo kan mata da su need mata su fita su yi aiki don su yi contribution su kawo kuɗi cikin gida za a kashe saboda yanzu idan shi mai gidan aka ban mishi nauyi duka na gida shi kadai ke ɗauka ya biya kuɗin makaranta ya biya ya sai abinci ya komai sai kiga da wuya ma a ce wannan mai gida an zauna da shi lafiya kai presently ma kafin a yi aure ma maza fa yanzu in ba mace ne aiki ba su fa ba su son mace da za su aura
kisa yanzu an samu ma ci gaba wasu za su faɗa miki dama kashi 50 nake kashi 50 nawa a kawo gudunmawa
akwai 70 da 30
zan bada 30 kira ki bada 70 a wurin kusan a hannun mata ya fara zama kila mun kusan koma India
to
za mu fara biyan sadaki ma
to so na ma ji wani labari kwanaki da aka ce wai mace ita ma ta biya sadaki ta ba shi sadaki ya biya kafin aka daura aure
kuma arewa
arewa a nan Kaduna so it's a mun kai wani pandemic worsening level na wannan abu kuma kin ga shi na mace zuwa ne kai zai ya kawo abin da ya kamata a gida a da ni ma namiji ke kawo komai yanzu wani me ya kawo komai ni wani namijin iya biya school fees shikenan zai ga miki ya biya school fees ki zaki sai abinci wani ya kawo abinci sai lokacin school fees sai zai daure miki fuska in baki kawo ba ba za a zauna lafiya ba to in baki kawo ba an jima kiga ana waya da wata madam mai kuɗi
saboda ayan taba maka zuciya
ana maka threat cewa a in baka abin nan ba in baka wata tun ba za a shigo maka
to haka shi din mamajin yana san kan shi kuwa
to
tun bai so
maka shi ba ai mai bayani ai ne miki bayani lokaci ne Allah ya kawo mu lokaci ne Allah ya kawo mu to ita kuma mace ai da nake bayani a baya in addition to the fact that tana da wannan no basic responsibilities na ita za ta kula da yara ita za ta kula da miji ita za ta kula da mijira da gida ita za ta kula da iyayenta sai kuma a ga other responsibilities sai ta fito fita kuma ta nemi kuɗi ta zo da shi kuma ki duba matsayin da mata suka shiga a gida zaki kan matsayin siya ya fi na miji ba wai ta hanya mai kyau ba
to Ismail ka ji ban kawo
ba ta hanya mai kyau ba saboda shi mamaji abin da ya kawo ne to ita mace za ta dauki gida za ta dauki nauyin gida ta kawo kuɗi ta kula da kowa a gidan.
Wato tsarin iyali da aka sani da na cewa namiji zai kaza da kaza da kawo duk abin da ake bukata ita kuma ta gyara gida. Ta dauki dawainiyan gyara da kintsi da tarbiyyar yaya yanzu in ya sauke nashi ko in ce ya raba uku ya bata kashi biyu ya dauke
shi na.
Ita kuma na tan babu wanda ya raba nashi na ta biyu. Ya raba saboda ita a bangaren mace ina magana so ne da kaunar kai ba amma ba ta daman ta so kanta ba.
Ba ta da wannan damar babu.
Kamar bayanin da ta yi wannan damuwoyin su suka damu mata. Yanzu zaki iya ganin mace ta fita titi. A turanci ana iya ce ma abin da ake ce ma common sense ban san ya ake ce mai da Hausa ba. Abin da hankali ya kamata ya gani to mata yanzu sun dawo kamar ba su da hankali. Alal misali yanzu in kika fita titi zaki iya ganin mace za ta sauka a cikin ki kana fa. Kinga idan ai kana da hankali ya kamata ka sauka ta gefen da babu mota. Kawai sai kiga ta sauko ta inda motoci suke wuce. Bai ma da ne ta ba saboda bata ma damu da kanta ba saboda bata ma taba kawowa tana da wani muhimmanci da yanzu idan mota ya buɗe
ta
jikinta ma bai kamata a ce ta ji ciwo ba saboda ciwo dama cikin rayuwarta ne bai ba ma ta daukan shi a komai zaki ga mace cikin tifa saboda tana neman saukin kudin mota ta shiga bata damu ba. Babu zaki ga dan shaya ya kwaso ta a mashin keki ta tsoro ku ce kai hankali da matan mutane kar ku zo ku
kada su
ita tana sauri kawai a isa kada a samu matsala kila an ce ta zo ta karbi kudin wani abin saida wanta ta riga ta dosa ta yi can to kinga wannan abin ya tattariya ma mace yawa sannan har ila yau aikin cikin gida shi ma yawa mata yawa ya kamata akwai
lamarin da irin mace ta kai ba muna zuga mata
ba zuga su muke yi ba
aikin gida musu ya zai gobe za su yi bayan
aiki akwai abin da macen ba za ta iya ba so da dama in aka kwashi mace aka kai ta emergency zaki ji an ce tana wanki ta fadi zaki ji an ce mata tana girki ta fadi ni fajiya idan na gaji a aikin gida ko tuwo nake yi naji ina so in zauna ko in kwanta wallahi kashewa nake kin san tuwo ba mai girki biyu amma ni ina mai saboda ina kaunar kaina ba zan yadda a gindin murhu in bar ma ciki ba dan na taba kwatantawa akwai randa nazo ina dinki ne bacci akan keken dinki tsabar gajiya ta yi yawa kawai irin barin yi haka ne second biyu ko da na bude ido awa biyu ina kan keke a haka nayi bacci saboda aikin gida yayi yawa to ina ba wallahi mata shawara in dai kika ji aiki ko tuwo ne kashi
ai yanzu da
su kwanta saboda kullum abin da nake ga mata aikin gida bai karewa sai ran da kika shiga kabari aikin gida bai karewa saboda haka mace za ta ce miki bari in yi shara bari in yi wanki ina so ne in gama kafin yamma waye aike ki bari ya ga kin dade in mai gida ya dawo ya ce yaya kice kin yi kaza sai kika ji kin gaji
amma kaje da san aure ya mutu ya fi so a kirga a irin wannan halin
to ai idan auren bai mutu ba ita ta mutu mai aiki shi ne magana zance muke nan aular kai idan baki huta ba kamar yanda injina Amina ta faɗa doctor ya ce ta idan da ba lafiya ita ma ai saboda rashin lafiyar da yawa bane in yayi yawa ai ba ta daga kafa ta je office din ba shine gaskiya kuma duka haka muke rayuwa yaushe rabban da kije wata ta ce miki personally wai ta je wai check up ta an yi wata shida yana da kyau a je a duba baki akwai wani dauraya da ake mai da za a dawo wata ta ce auda ma ana yi yace au baki taba zuwa ba
mata ma sai
mata mata to ba lokaci mata da yawa hakorin su ma ya koma yalo ruwan me ake ce mai saboda ba ta kallon madubi ko da za ta fito kawai
ai sai biki kuma biki
saboda yawa take yi inda kana son kanka ya kamata yanzu ma akwai wannan lokacin ko da so daya a sati ki duba fuskan ki ina zaki matsi ina zaki makalinzi idanuwan ki menene ke faruwa da su ba fa a yi saboda ba lokaci wata in kika ga ta kalla kanta a madubi to kila ta je gurin salon ne wanda ake sawa a shagon sai ta ce kai ashe min dina haka yayi dama nan ina da ciwo
ko ta zo ciwa gidan gilashi
to amma kwata-kwata bata ma sani ba saboda tsabar ba ta da lokaci kuma me take yi hidiman iyalin nan ne hidiman miji abin yara zan musu abinci in kai musu makaranta kullun dai zancen kenan to ya kamata mace ta so kanta ta ba kanta lokaci kake kashe kanki da aiki dan aiki yayi yawa ki nemi mafita sannan akwai matan da suke da mako kina aikin gida kina aikin office dan kake dauko yar mai taya ki aiki ko dan nan mai taya ki aiki na miji on weekend yayi ki kwanta da hakarkarin ki sai ki ga mata ta tulo wanki in kike magana sai ta ce miki ita ta fi jin dadi ta wanke da kanta ya fufuta in jiwa ba a gurza bane ki zauna a gurin a marsa sai ya fita miki ce a kuma wankewa to irin wannan aikin mata suna gani kaman ba komai bane yana taruwa shine yake zama musu somuntadin wannan depression da ake fada ta yake farawa mace ta kwanta ta kasa bacci
saboda kin yi gajiyan da baccin ba kowa zuwa kusa da ke yake kin yi wata kuma mu da muke counselors miji zai zo ya fada duk kin gama wannan aikin a banza kin je office kin dawo kin yi tuwo kin yi me har dare
duk me ko
da za ka kwanta kaman gawa ba ta da amfani miji zai yi office ya ce shi ba ta da amfani kuma zai waya da mata saboda shi yasa nace ki taimaka ma kanki an aiki ya ki ce mishi ina bukatar taimako saboda mu mazan mu nan mata ku ji da kyau basu san ya kamata a taya ki ba kin fada
to amma saurare kar ku ce ban yi san kai mu maida hankalin maga mata gaba daya su ma mazan a tausaya ba sanan su ma suna bukatar a ce sun kaunaci kansu ba su dinga daurawa kansu nauyin da yafi karfin su ba
yana daga cikin kaso kanka ka sauke ma kanka nauyin da ya kamata idan ka san ba za ka iya sauke nauyi ba kar ka dauka kar ya zama tuciwon kai kayar ko wasu ne kai musu hidima ko ka zama bawansu dan akwai lokuta da za ka ga cewa shi namiji kullun saboda ya ibo nauyin da ya fi karfin sa kullun yana hozulin din wannan yana neman kuɗi a wurin yana aiki in ka tambaye shi menene aiki ka zai ce maka hozulin in ka tambaye shi hozulin sai ya lissafa maka ayyuka guda goma aiko
duk wanda
ke aiki goma ka san ba zai bori ba iyalanka ba da suke bukatar lokacinka watakila in ka zo sai da ka ci abinci sai ka ci saboda ba za ka ba su lokacin da za ku yi hira ba za ka ba su wani lokaci na musamman ba wanda za ku tattauna ko wani abu makamancin haka
kai dai kawai ka nemo tu ne ka aje
kai dai ka nemo tu ka zama kawai bawa ka je ka nemo su ma iyalan suka gane haka sai dai kawai ka nemo tu su ma su ci gaba da al'amarin su na rayuwa ko ba ta katara ko ya katara suna bukatar shawarwari suna bukatar zama a hira suna bukatar wasu abubuwa daban-daban so ni shawaran da zan ba maza shi ne ka tambaye kanka shin zan iya kuma ma ya zama da ake lokacin kashe kai ake kokarin suicide ai yanzu ne ma ya kamata a ce kowa ya dauko abin da zai iya saboda ina ganin suicide rate din mu ko kuma me zan ce ne
da hausa
yadda mutane suke kashe kansu ya fara yawaita a cikin al'umma rayuwar mu bai tsawaita saboda mun dibo abubuwa da suka fi karfin mu
akwai abin da mutane suka manta yawanci yanda muke wa kanmu magana haka kwakwaron mu ke dauka kuma sai mu riga behaving haka nan kuma har mutane ma su riga mana wannan kallon alal misali ina da bakan fata to sai kawai a zuciya na ina ganin kai a wannan bakan fatan tawa wani ci baya ne akwai inda bazan shiga ba akwai abin da bazan yi ba
amma da nake sa a kalle ni bana samun
wannan attention shin din nan ai kaza da kaza ai gaskiya ban cika mace ba saboda yanda Allah ya yi ni da sauransu to muddin ina gaya maka ina abin nan a hankali yanayin mu'amala na zai koma gane gaya wa mutane ko da ban fada musu a baki ba ganin yanda nake yi za su gane cewa wannan fa she is insecure bata yadda da yanda take
ba
so su ma sai su riga downgrading ina
su da ba ta son kanki ke ba
da son ki su ma ba su dauke da wani muhimmanci saboda kawai a kwalwa na already ina ganin ai mutane ba su dauke ni da wani abu ba saboda yanayin yanda nake so su ma mutane
ko kina da siranta
ko
kina da nace
ke ko kila a ce na rubuta waik so daya so biyu
ko kina da kasa shi
wannan sai kawai ni in raina kaina so saboda na raina kaina mutane ma a hankali za su gane cewa wannan fa ta raina kanta so su ma kawai automatically su raina
kuma kin yadda cewa din bata kai din ba
tabbas
kenan dai ba
so shi yasa ya kamata ina ba mu shawaran cewa mu riga kula da abin da muke gaya wa kanmu mu riga kula da irin kalaman da muke fada ma zukatanmu da yanda muke ganin kanmu da kanmu
sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Dole Leather Special da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa wato Hawwa Shere da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.